من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا أن أوى نامن جيسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa da ke garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karanta sirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin wannan majalisi shine na 104 a wannan yammaci na juma'a 19 ga watan Rabi'ul Awwal hijrar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wacce take daidai da 12 ga watan 9 na shekara ta 2025 miladiya idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata muna bayani dangane da falalar matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya aura ta biyu a bayan rasuwar Khadija wanda kuma cikin jerin mata da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aura ita ce ta uku muna bayani kan jerin falala da Allah ya mata da daraja da Allah ya bata da daukaka da Allah ya bata a majalisin da ya gabata lokaci ya cin mana mun duba kusan bangarori daban-daban da suka shafi falalarta har guda 7 muka ce babu laifi idan mun yi nazarci abun da ya shafi falalanta har bangarori ko fiskoki guda 10 saboda falalanta suna da yawa sun ninka 10 amma za mu takaita da 10 ne a matsayin misali dan kuma mu samu mu dora mu ci gaba falalanta ta 8 mun ambaci ta 7 a majalisin da ya gabata falalanta ta 8 Allah yarda da ita ta samu sheda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan cewa ita ce mafificin mata ita ce mafifiko cikin mata ita ce mafi falala a cikin mata annabi ya mata wannan sheda sheda annabi kuma garanti ce 100% babu tararradi akai da abin da annabi ya faɗi haka kar ma ka fara nazari ko tunani rungume shi karbe shi haka Allah ya mana umurni wa ma atakumur rasulu fakhuduhu da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo muku da shi ku karbe shi 100% kar ku tsaya kuna tunani ko shawari annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabbansa sun tambaye shi cewar su rubuta abin da yake faɗi yace ku rubuta na rantse da wanda raina ke hannunsa ba abin da zai fito daga baki na sai gaskiya to saboda haka duk shaidar da tazo daga gurin manzon Allah 100% babu tararradi akanta haka take to yayi wa wannan mata ta sa wacce ita ce cikin jerin mata da ya aura ta uku shaida ta fifikonta akan sauran mata kamar yadda yazo cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah madaukakin sarki ya yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewar kamula minar rijali kathirun wa lam yakmul minan nisa'i illa asiyatun mara'atu fir'auna wa maryamu bintu imrana wa inna fadla aishata ala sa'irin nisa'i ka fadli tharidi ala sa'iri ta'am. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kamula minar rijali kathir, daga cikin maza akwai wanda suka samu kamala, wanda suke masu tarin yawa. Wannan annabi ya samu kamala, wannan manzo ya samu kamala, wannan salihin bawa ya samu kamala, ana da irin su Luqmanul Hakim. Ga kuma manzanni na Allah subhanahu wa ta'ala masu tarin yawa. To shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa cikin wannan hadisi cewar daga cikin maza akwai waɗanda suka samu kamala masu tarin yawa. Yace walam yakmul minan nisa'i illa asiyatun mara'atu fir'auna, daga cikin mata kuma ba wacce ta samu kamala banda Asiya matar Fir'auna. Asiya matar Fir'auna Allah ya bata kamala tukuici na ƙarfin imaninta da takawarta, tare da cewar tana tare da mijin da yayi da'awar allantaka, mijin da yayi da'awar rububiyya, amma bai sa ta raunin imani ba. Ai mun san Bahaushe yana cewa zama da madaukin kanwa shi kan kawo farin kai, kuma yana cewa abokin barawo barawo. Aga ita matar Fir'auna ai miji ai abokin matarsa ne, ba haka Allah ya kira mata cikin Qur'ani ba? Yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, sai ce me wa sahibati, ya kira mata da sahiba, saboda yadda take shakuwa da mijinta, saboda yadda take da kusaci da mijinta, kusacin da mace take da shi zuwa ga mijinta babu wani mahalukin da yake da wannan kusaci. Sirri sirri da mace ta sani ga mijinta da wanda shi ba sani gare ta, babu mahalukin da ya sani. To duk da wannan kusaci tsakanin Asiya da Fir'auna, bai sa ta ta samu rauni da nakasu da tawaya a imaninta ba. To shi yasa ta samu kamala gurin Ubangiji. Yace ana rabbukumul a'la, ni ne ubangijinku, ubangijin ma mafi ɗaukaka, haka ya kira kansa. Yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi, yake ga banu Isra'ila, yace ban san wani abun bauta a gare ku makoma bayana. Kaga yayi da'awar allantaka shi abun bauta ne, kuma yayi da'awar rububiyya shi Ubangiji. Amma kuma ga Asiya nan tana zaune ƙarƙashinsa, hakan bai sa ta nakasu a daga imaninta ba, hakan bai raunata mata imaninta ba, shi yasa ta samu kamala gurin Ubangiji. To shine a wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa cewar mata ba su samu kamala ba banda Asiya ƴar Fir'aun wa Maryam binti Imran, da kuma Maryam ƴar Imran mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam, wacce Allah ya ta ƙarfin imani da taqwa da kuma kamun kai, ita ma ta samu kamala. Sai a karin hadis manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa inna fadla aishata ala sa'irin nisa'i ka fadli tharidi ala sa'iri ta'am, kuma lallai falalar Aisha akan sauran mata kamar falalar tharid ne akan sauran abinci. Wani irin abinci ne tharid? Abinci tharid a gurin Larabawa babu abincin da ya kai shi daraja, abinci ne da ake yin shi da gari da nama. To sai wannan ya sa ya zama yana da kima cikin jerin abinci, ba abincin da ya kai shi daraja. Yanzu mu a Hausa Fulani, ba haka ake ga ɗan arewacin Najeriya ba, wani abinci ne fi kima a gurinmu? Nama. Nama ala guburo Burabusko ya fi nama, ya fi nama ala guburo. Naam. Danai. Dalai. Naam. Wannan wani irin abinci ne haka? Da me ake yi? Da. Ok, ana yi da shi. Ya fi daraja. Alan gubura ya ambata mana wanda ya fi daraja gurin kamun. Da dalayi ko? Dalayi da burabusko. Oh, yana saman burabusko. Now. To ta ɗaya ɓangaren fa ba mu ji ta ɗaya ɓangaren ba. Nama. Wato shi dai Bahaushe, in dai kana so ka ƙure shi to ka bashi nama. Shi ne aka kai makwara ka bashi namar kaza ko? Ka bashi namar kaza. Na? Fulani aka mazuna tare da Hausawa. Kamar abu ɗaya ne. An saje da Fulani da Hausawa. To, su a gurin Larabawa, wannan abincin da ake yinsa da nama, kaga wannan kenan yake nuna mana, nama cikin kowace al'umma abinci ne mafi daraja cikin kowace al'umma. Kaga wannan ana magana ne a cikin Larabawa ma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Abinci mafi kima mafi daraja a gurinsu shine at-tarid. Tarid kuma abinci ne da ake yinsa da gari da nama. To annabi sallallahu alaihi wasallama a nan gurin yana so ya fito mana da falalar ummu na Aisha, sai yake kwatance da abin da suke gani da idonsu, suka san shi ta yadda kwatancen nasa zai fito fili, zai fito karara. Shine yace kuma falalar Aisha akan sauran mata kamar falalar Sarid ne akan sauran abinci. Kaga mu kuma anan in mun zo za mu kwatance dangane da abin da muke ci, sai mu ce falalar Aisha akan sauran mata kamar falalar naman kaza ne akan sauran abinci. Kaga ta haka sai kwatancen ya fito sosai. Wannan hadisi tabbas ya fito mana da falalar ummuna Aisha, Allah ya dade ita, wanda Bukhari da Muslim sun fidda hadisin cikin sahihansu. Kuma wannan kamar yadda muka yi bayani, shaida ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa nana Aisha cewar falalarta akan sauran mata tamkar falalar abinci wanda ake kiransa Farid ne akan sauran abincin Larabawa. Wannan falalarta ta takwas kenan. Falalarta ta kusa da ƙarshe, duk da ba iyakacinsu ba kenan kamar yadda na yi bayani. Mu dai za mu takaita da guda goma ne. Falalarta ta kusa da ƙarshe, Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya ta Alƙur'ani ya shar'anta mana yin taimama a sababinta. Aga wannan ma kawai ya ishe ta falala. Kenan tana da matsayi na musamman gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In har Ubangiji zai saukar da aya a sababinta, a shar'anta mana wani hukunci a sababinta, wannan na nuna mana ƙimarta a gurinsa subhanahu wa ta'ala. To yaya bayanin yake? Wani sababi ya sa aka saukar da aya? Ayar ma ta taimama, da ba a taimama, sai da wata hadisa ta faru da take da alaka da ummuna Aisha, anan aka shar'anta taimama. Duk dai dan Allah ya bata kwaba, Allah ya bata kariya, Allah ya mata garkuwa daga tsangwama ko cece kuce. Tana ba da labari a cikin hadisi wanda shi ma hadisi ne ingantacce, cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi zai yi tafiya, yakan tafi da wani sashe na matansa, yakan ɗauki wata ya tafi da ita ko ya ɗauki biyu ya tafi da su. Tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mata sama da hudu, kuma ya rasu ya bar mata tara. To idan ya tashi zai tafiya, yakan so ya tafi da mace ɗaya ko biyu, sun yi yawa ya tafi da su gaba ɗaya. Sannan ko bai kamata a tafi a bar gida ba kowa ba. To idan an zo yin tafiyar, yadda ake yi a zaɓi wacce za a yi tafiyar da ita, sai a yi ƙuri'a. a sa kwaya kwaya inda mace ɗaya zai tafiya a ƙuri'a kwaya ɗaya sai a sa tafiya sauran guda bakwai ko takwas sai a sa zaman gida idan aka watsa ko wacce ta dauka wacce ta dauki tafiya to da ita za a yi tafiya wadanda kuma suka dauki zaman gida to sai su zauna a gida idan ma da mata biyu zai yi tafiya a jikin kwaya biyu sai a sanya tafiya wannan a sa tafiya wannan ma a sa tafiya sauran guda shida ko bakwai sai a sa zaman gida waɗanda suka ɗauki tafiya to da su za a yi to shi ne malamai suka ce babu laifi idan kana da mata biyu ko uku aka zo za a yi wani abu misali akwai wani abu da malam Bahaushe yake wanda ni ina ga ni a fahimta ta hakan ba shi bane yanzu kana da matanka guda biyu rana ɗaya sai Allah ya yalwata maka arzikinka ka zama hamshakin mai kuɗi to sai kake so ka kai matanka hajji sai ka ce bana zan kai ɗaya baɗi in kai ɗaya saboda bai kamata duk su tafi a bar gida ba kuwa ba ga yara kana da halin duka kai su to amma kana ga bai kamata duk su tafi su bar gida ba yara sai ka ce to bari in fara kai uwar gida baɗi kuma in kai amarya ni a fahimta ta hakan ba daidai bane ba adalci bane tabbas uwar gida tana da matsayin da amarya bata same shi ba dube da shekaru da kuka kwashe da uwar gida ta samu wannan fifikon akan amarya sannan na biyu ta yi ƴaƴan da kuka haifa da uwar gida amarya ba ku haifi wannan ƴaƴan ba shi ma wannan wani fifiko ne da uwar gida ta samu akan amarya sannan abu na uku ta yi uwar gidan nan ita ce aka maka aurenka na fari me ake kiransa auren fari na'am ladan noma ita ce aka sa muku lalle tare wato ta san yarintanka ko tashanka ko samartakanka kai ma ka san yarintanta ko budurcinta alhali ita kuma amarya da dattakunka ta same ta ta fara gogewa a zamantakewa na rayuwa waɗannan duka fifiko ne da uwar gida take da su akan amarya to amma haka bai baka dama idan ka tashi za ka yi abu a tsakanin su ka gabatar da amarya akan uwar gida ba ko uwar gida akan amarya ba bai baka wannan damar ba saboda me dukansu ana so ka ɗauke su mataki ɗaya ana so ka kalle su kallo ɗaya ko da a zuciyarka ka fi son uwar gidan akan amaryar amma idan ka tashi yi musu abubuwa wanda daga bai za a yi dukiya ce za ta yi ana so ka daidaita su ba a so ka fifita ɗaya a kanta duk da cewa wani zai ce to ai ban fifita su ba kawai dai na ce uwar gidan ta fara zuwa saboda ita ce babba kuma ana so a fifita babba to yanzu idan amaryan ta girmi uwar gidan ba ana samun haka ka samu uwar gida ce amma amarya ta girme ta a shekaru to anan kuma sai ka ce bari in fara kai amarya saboda ita ce babba to ni a fahimta ta a irin nan ƙuri'a ya kamata wace ce ya kamata ta fara zuwa ba kai za ka ayyana ba kai za ka ce a bari in fara kai uwar gida ba duk kuma kai amarya ba a'a sai a yi ƙuri'a a tsakaninsu Makka Najeriya sai a saka musu sai a ce uwar gida ɗauki saboda ita ce babba a fara da ita idan uwar gida ta ɗauki Najeriya amarya ta ɗauki Makka to sai ka fara kai amarya baɗi kuma sai ka kai uwar gida in kuma aka yi sa'a uwar gida ta ɗauki Makka amarya ta ɗauki Najeriya ko kuma Saudiya to sai a fara kai uwar gida sannan kuma shekara in ta kewayo a kai amarya wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya tashi tafiya baya cewa wacce ce na riga aure wacce ce uwar gida bari na yi tafiya da ita in ya so wata tafiya kuma in ta zo sai a yi tafiya da wacce take biye mata in wata annabi ba haka yake ba ina fata mun gane yadda annabi yake ƙuri'a yake tsakanin su duk wacce ta ɗauka sai a yi tafiya tare da ita to wannan kuma shine zaman lafiya ɗaya daga cikinsu ba za ta zarge ka kan cewar ka fifita ɗaya ba abinda Allah ya hukunta ke yanzu Allah ya hukunta a fara tafiyar nan da wance kai ba zaɓinka ba ne zaɓi ne nawa na Ubangiji saboda haka ita ma za ta sallama hukuncin Ubangiji, ta san hannunta ne ya dauka mata, saboda haka ba za ta yi korafi ba, ba za ta yi kananun maganganu ba, ba za ta ga kafifita ƴar uwarta akan ta ba. Wannan duka babi ne na adalci. To ummuna Aisha a wannan bayani da muke yi tana bada labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ɗabi'arsa idan ya tashi zai yi tafiya yakan yi ƙuri'a ne tsakanin matansa, wacce ta ɗauki tafiya, ma'ana ai tafiya tare da ita, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tafiya tare da ita. Wata rana an tashi za a yi tafiya, sai ƙuri'ar Aisha ta fito, sai zama da ita za a yi wannan tafiya. Aka kama hanya aka yi tafiya, an je an ƙare abin da za a yi ana hanyar dawowa, sai aka zo wani guri da ake kiransa Baida, sai annabi ya yada zango a gurin zai dan huta da shi da tawagarsa. Kuma mun san a tafiyar akwai matarsa ummuna Aisha, Allah ya da ita. Tace to da aka sauka ana hutawa bata farga ba bata kula ba, ashe sarkata da ta daura a wuyarta ta tsinke ta fadi bata sani ba. To lokacin da aka kare hutu bayan an yada zango da aka kare hutu, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to maza a tafi tunda an gama hutawa. Tace da na shafa wuyana sai na ji wannan sarkatawa babu ita, sai na sanarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ni fa sarkata ta bata. Manzon Allah ya ce a'a ba mu ga ta tafiya, sai mun nemi sarkan nan, saboda me? Kimar Aisha da matsayinta a gurinsa. In mu ne a yau sai ka hau kanta da fada, ya ce to yanzu haka za ki sa in rike mutanen nan, wallahi kin fiye ganganci kada kada, sai ka hau kanta da fada. Amma annabi baya fada wa mata, yana jin tausayinsu, ya ce ba mu ga ta tafiya ba sai mun nemi sarkan nan. Aka dinga neman sarka, a duba nan a duba can a duba nan a duba can, har dare ya cin musu ba a samu sarka ba. Mutane ransu ya ɓaci sun zo wuya, sai dai kuma bayan da suka iya dole su bi annabi, da abin da annabi ya yi dole su sallama masa. Amma sun harba sun tafi 90, wasu ma sun tafi 100, kawai dai saboda annabi ne ba za su iya tankawa ba. Suna ga yanzu akan sarka a rike mu, sai akai sarka. To amma tunda annabi ne dole a sallama bayan da aka iya. To babban abin da kuma ya tunzura su ba wai dan neman sarkan bane, a'a suna ga yanzu fa a santsin neman sarkan nan lokacin sallah zai iya shigowa, su kuma a area gurin ba su da ruwan alola, to ya za su a lokacin kuma ba a shar'anta taimama ba. An fara jin inda bayanin yake zuwa, lokacin babu taimama, kawai dole ne lokacin sallah yake nemi ruwa, duk inda ya shiga ya fita kai alwala kai sallah. To su yanzu tsoronsu lokacin sallah zai zo, yanzu dai magaribansu da isha suna da ɗan sauran ruwa, amma matsawar suka kwana a gurin nan asuba za ta zo basu da ruwan alwala, to zai za su. To wannan shine daga musu hankali, yasa wasu suka je 60, wasu 70, wasu ma 80, wasu har 100, suna ga lokacin sallah zai zo a shiga wani yanayi, sai suka je suka samu Sayyidina Abubakar mahaifin Aisha ke, dan tare da shi aka yi tafiya, domin Sayyidina Abubakar bai taba rabuwa da manzon Allah ba, duk inda manzon Allah yake to zaka ga Abubakar. Wannan yana daga cikin falalar Sayyidina Abubakar. In ka ga ya rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to dare ne yayi zai tafi bacci, annabi ma zai shiga gida gurin iyalansa. Sai kuma in annabi ne ya tura shi wani aika, to anan yana rabuwa da annabi. Amma in ba waɗannan sabubban ba, koyaushe yana tare da annabi. Shi yasa duk fitan annabi za ka ga tare da Abubakar, shigowa annabi tare da Abubakar, annabi da kansa yana ba da labari, kuntu ma'a Abubakarin wa Umar, ataitu ma'a Abubakarin wa Umar, dakhaltu ma'a Abubakarin wa Umar, kharajtu ma'a Abubakarin wa Umar. Haka Sayyidina Ali ya bada labari. lokacin da aka soki sayyidina Umar, wannan ba majusan Abu Lu'lu'atul Majusi, ya daba sayyidina Umar wuka wacce take mai baki biyu mai dafi, aka bashi nono, nono ya fito ta gurin da aka daba masa wannan wukar, suka fahimci cewa zai wahala yayi nisan kwana, aka dauke shi ya suma, aka kai shi gidansa jina-jina, aka jibge shi, mutane sun kewaye shi, mai kuka na yi, mai alhini na yi. Sayyidina Ali da ya zo sai dafa kafadar Sayyid Abdullahi dan Abbas, Allah ya dade shi da babansa. Abdullahi dan Abbas sai naji ina yaji ana cewa rahimakallah, Allah ya maka rahama, kathiran ma asma'u rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu kuntu ana wa Abu Bakar wa Umar. Yace Allah ya maka rahama, sautari da dama naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa na kasance ni da Abu Bakar da Umar, dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, mun shigo ni da Abu Bakar da Umar, kharajtu ma'a Abi Bakar wa Umar, mun fita ta ni da Abu Bakar da Umar, ataitu ma'a Abi Bakar wa Umar, mun zo ni da Abu Bakar da Umar. Allah maka rahama ya hada ka da abokanka guda biyu, inji sayyidina Ali. Ibn Abbas yace da na dago kai sai naga sayyidina Ali ne yake wannan magana. To wannan tafiyar annabi yana tare da sayyidina Abubakar domin baya rabuwa da shi. Sai mutane suka dunguma du, sai aka ji aka samu sayyidina Abubakar, aka ce kaga abin da yakka tai ko tarika annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan guri kuma babu ruwa, dama shi yasa nace muku dalilin da yasa suka haura, saboda tsoron kar lokacin sallah ya zo ba ruwa, an tsaya akan neman sarka. Suka ce kaga abin da yakka tai ko ta kange manzon Allah a gurin nan akan sarkarta, kuma gurin nan babu ruwa, lokacin sallah zai iya zuwa mu rasa ya zamu. Sayyidina Abubakar ransa ya baci, sai ta hoye zo ya same ta. Da dai lokacin da ya iso, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tada kansa da cinyarta, ma'ana sanya cinyarta ya zamanto kaman filo a gare shi, habbaci ya dauke annabi, domin ka san matafi akwai wahala ta tafiya tare da shi, kuma gashi an zo an yi ta fadi tashin neman sarka, dole annabi ya gaji yana bukatar ya samu hutu. Tace sai zo ya same ni, waye zo ya same ta? Mahaifinta, sayyidina Abubakar. Tace da ya same ni sai yake ce mun kin kange manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa a gurin da ba ruwa. Tace yana rike da sanda, sai zunguri na yake da sandan a kunkumina, yana mun fada, yana nuna bacin ransa da rashin jin dadinsa bisa ga abin da nayi na kange manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Tace wallahi har zafin sukan da yake mun nake ji. Tace abin da ya hana ni nayi motsi saboda matsayin manzon Allah, domin kansa yana kan cinyoyi na, bana so nayi motsi mai kyau annabi ya farka in tashe shi daga bacci, shi yasa sai na shanye sukan da yake mun da zunguri na da yake yi. Yayi ta fada dai ina jin sa, ina dai bada hakuri kasa kasa tsoron kar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya farka, har ya kare tashi ya tafi abun sa, ya nuna mata bai ji dadin irin wannan abu da tai ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana tabbacin sa bai san me akai. Tace can dabda asuba sai annabi ya farka ya tashi daga baccinsa, ita kuma bata bashi labari gashi abinda ya faru ba, bata ce masa ai sahabbanka sun je sun koka wa babana ya zo ya zarge ni, ya nuna mun bai ban kyauta ba, duk bata yi wannan ba. Da annabi ya farka, asuba ta kusa, sai Allah ya saukar da aya ta Alkur'ani, ba su dai da ruwan da za su yi alwala balle su yi sallah asuba. Sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Allah ya saukar da wannan aya, idan kun kasance marasa lafiya ko kuma kuna halin tafiya, ko kuma dayan ku ya kusance iyali, walam tajidu ma'an, kuma ba ku samu ruwa ba wanda za ku yi alola ko kuma wanka da shi, Allah ya ce fatayammamu, ku yi taimama. shine malamai suka ce akan Aisha Allah ya saukar da wannan aya. Domin yanzu mutane suna ta zargin Aisha Allah ya dade ta. Cewar ta kange Annabi sallallahu alaihi wasallama a gurin da ba ruwa ga lokacin sallah yanzu. To dan Allah ya sama mata mafita sai saukar da wannan aya ya shar'anta wa Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa taimama, wanda kuma shar'ancin ya zama dukkan al'umma Annabi duka mun shiga ciki a lokacin da baka da lafiya, taba ruwa zai wahal da kai ko kuma zai kara maka wannan rashin lafiya da kake fama da shi, to an maka sassauci taimama. Ko kuma kana halin tafiya baka samu ruwa ba, an maka sassauci taimama. Kai kana zaune a gidan ma ka rasa ruwa, an maka sassauci yi taimama. Kuma wannan aya ta taimama din an saukar da ita ne akan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ummuna Aisha Allah madaukakin sarki ya yarda da ita. Lokacin da aka saukar da wannan aya Annabi ya ba su labari, kowa sai fara murna yana farin ciki. To sai aka yi taimama sai aka yi sallar asubahi. An idar da sallar asubahi irin yanzu an risina, ana ga kawai sarkan nan fa watakil ta fita a rabo, zai wahala a same ta. Sai aka tada raƙumin da Aisha take kai, kawai sai aka ga sarkan a ƙasar raƙumin. Hikima ce ta Ubangiji ya ɓoye sarkan ba za a ganta ba saboda dalilai guda biyu, in ji wasu malamai. Dalili na farko ya zama sababin da zai sa a shar'anta mana wannan ibada ta taimama, tunda al'ummun da suka gabace mu ba a shar'anta musu ita ba. Kuma Annabi ya bayyana mana cewar wannan shar'anci da aka mana na taimama, shar'anta mana taimama da aka yi, yana daga cikin fifikon wannan al'umma akan sauran al'umma. Yana daga cikin fifikon da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan sauran manzanni. Domin su ba a musu wannan sassauci ba, mu kuma an mana wannan sassauci. Annabawan da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a musu wannan sassauci ba, shi kuma an masa wannan sassauci. To hikima ce ta Ubangiji ya kawo sababin da ta hanyarsa zai shar'anta mana wannan ibada da za ta ƙara nuna ƙimar wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallama kan sauran al'umma, wacce za ta nuna fifikon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan sauran manzanni. Wannan sababi na farko ke. Sababi na biyu, Allah madaukakin sarki ya nuna mana mu al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallama matsayin wannan mata ta Annabi Aisha, wanda a santsinta, a sababinta, a dalilinta Allah subhanahu wa ta'ala saukar da aya wacce ake karanta ta tun wancan lokaci har yanzu ana karanta ta, tana nan cikin Alkur'ani kuma har kiyama ta tsaya ba za a gushe ba ana karanta ta. Aga wannan ya ishi ummuna Aisha falala, Allah madaukakin sarki ya yarda da ita. To lokacin da aka saukar da wannan aya, ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake kiransa Usaid bin Hudair yana cikin makaranta Alkur'ani, waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su murya wacce take mai daɗi. Lokacin da wannan ayat ta sauka sai ke cewa ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar, wannan ba ita bace farkon albarkan ku ya ku iyalan gidan Sayyidina Abu Bakar, wato kuna da albarkatu wanda suke masu tarin yawa da Allah madaukakin sarki ya kebe ku da su, wannan ba ita bace ta farko. To wannan na daga cikin falalar ummuna Aisha, Allah madaukakin sarki ya dada ita saukar da ayar Alkur'ani da aka yi a sababinta. To falalarta ta ƙarshe wacce akan ta za mu ƙarƙare bayaninmu ita ce wanke ta da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi cikin ayoyi guda 11 daga suratun Nur a lokacin da aka mata kazar. Wannan shi ma yana daga cikin jerin falalarta, Allah madaukakin sarki ya yarda da ita. Bukhari ya fitar da wannan kissar cikin sahihinsa, kamar yadda Muslim shi ma ya fitar da wannan kissa din a cikin sahihin sa, Allah ya musu rahama gaba daya. Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda bayani ya gabata a kan falalatta ta tara, cewar in ya tashi zai yi tafiya, yakan dauki ɗaya daga cikin matansa ko biyu yayi tafiyar tare da su. To mecece al'adar Annabi sallallahu alaihi wasallama in ya tashi zai yi tafiya da matarsa? Yana yin ƙuri'a ne, har yanzu muka yi bayani, yana yin ƙuri'a ne tsakanin matansa, wacce ta samu sai a yi tafiyar tare da ita. To abin da ya sake maimaituwa kenan a yakin da Annabi zai tafi, yakin Banul Mustalik, Annabi yana so ya tafi da ɗaya daga cikin matansa, sai aka yi ƙuri'a tsakaninsu. Sai Aisha ta dace, ita ce ta ɗauka. To sai Annabi ya fita wannan tafiyar tare da ita. To da aka je aka yi yaƙi aka ƙare, Annabi sai ya juyo yana ƙoƙarin dawowa Madina. To a wancan lokaci, musamman in za a tafi yaƙi ko kuma tafiya mai nisa, mace idan an zo direct ba kan raƙumi take hawa ba, akwai wata ‘yar bukka da ake sassaka ta a ƙera ta, ‘yar ƙarama wacce tana da ƙofa, mace sai ta shiga ciki, sai a ɗauki bukkar sai a ɗora kan raƙumi, sai a ja raƙumin a tafi. Sukan yi haka, ɗabi'a ce ta Laraba a tafiye-tafiyensu, saboda yadda suke ba da muhimmanci wa mata, mata suna da ƙima a gurin Balarabe. To addinin Musulunci kuma da ya zo sai ƙara nuna darajarsu, ya ƙara ba su kula ta musamman. Shi yasa ‘yan uwa za ku fahimci ƙarerayin maƙiya addinin Musulunci da suke cewa an danne wa mata haƙƙinsu, za ku fahimci cewa cece ku ce da suke cewar an danne wa mata haƙƙinsu ba wai suna yi ba ne da gaske, kuma ba wai gata suke so su yi wa matan ba, suna so su kai matan su baro su ne. Wannan na farko kenan. Na biyu kuma suna so su yi fito na fito da wannan addinin namu, addinin da ya zo ya ce mace ga yadda za ki, ga irin suturar da za ki, ga gurin da ya kamata ki zauna ki killata kanki. To su kuma don su zama opposite da wannan addini namu, sai su zo da kishiyoyin abin da addinin namu ya zo da shi. Idan an samu wawayen musulmi dolaye, sai su riƙi wannan kuɗuba ta kafirai maƙiya musulunci, sai su hau kai su zauna, eh wallahi an danne wa mata haƙƙinsu, a bar su fita su yi aiki, a bar su su yi kaza, alhali kuma ga tsari da dokoki da musulunci ya shimfiɗa, wanda kuma shi ne ya yi dukkan gata da ka sani musulunci shi ya ba wa mace. Mace da danne ta ake yi saboda rauninta, musulunci da ya zo sai ya ce bai lamunta ba, bai yadda a cuci mace ba, bai yadda a zalunci mace ba, bai yadda a danne mata haƙƙoƙinta ba. Gabanin musulunci ya zo, wallahi mace da bata da gado. Idan mutum ya faɗi ya mutu, sai ya zama a cikin danginsa wanda ya zama shi ne mai ƙarfi, sai tattara dukiya. Mata kuma mun san dama masu rauni ne. To sai zama gabanin musulunci ya zo, mata ba sa gado da su da ƙananun yara, tunda ƙananun yara ma masu rauni ne. To lokacin da ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu, sai ɗan uwansa ya tattara dukiyan bisa al'ada ta Larabawa, ya tattara dukiyan sai kama hanyarsa ya ƙara gaba. Matarsa kuma ta duba ta ga gashi ba ya bar yara ‘yan mata, suna buƙatan ci, suna buƙatan sha, suna buƙatan sutura, kuma aure zai zo, suna buƙatar ‘yan abubuwa da za a musu aure da shi. Shi kuma yanzu babansu ya tattara dukiyoyinsu, yanzu yaya za a yi? Sai ta je ta koka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah ya ce kwantar da hankalinki, Allah zai hukunci. Allah da ya tashi sai ya saukar da aya, lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruda. Allah sai kwato wa mata haƙƙinsu. Yau kuma wani katon arnewa zai zo yana cewa wai an danna mace, kuma a samu idahumi idahumin musulmi ya saurari wannan kudu ba kuma ya hau kai ya zauna. In kana neman dolo ka samu irin wannan shike katan arnewa yazo ya ce maka wai an danne wa mata haƙi, kai kuma dan wawa ne jahili kuma ka hau kai ka zauna. Gafa abin da Ubangiji yake faɗi, yace lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun, sai ce walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun, maza suna da rabo dangane da abin da iyaye suka tafi suka bari da kuma makusanta dangi, mata ma suna da rabo kenan, ba iya maza ne za su kwashe su tafi da dukiyar da iyaye suka mutu suka bari, dangi suka mutu suka bari ba, mata su ma suna da nasu rabo. Kar ma ka ɗauki maganar sakwa-sakwa, Allah sai ya ƙarfafi maganar, ya ce nasiban mafuruban, rabo ne wanda yake an farlanta shi, an tilasta shi, an wajabta shi, kamar yadda namiji yake da rabo mace ma tana da shi. Lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun, Allah ya ce mimma qalla minhu aw kathu, komin yawan dukiyan komin karancinta maza suna da rabo mata ma suna da rabo, duk dai dan a kwato wa mata haƙƙinsu. A ƙarshe Allah ya ce nasiban mafruḍan, rabo ne wanda yake farlantacce, wajibtacce, na tilas, na lazimi, dole a ba mata haƙƙinsu. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kira babban su, yace dukiyan nan da mahaifinsu ya tafi ya bari a raba ta gida uku, gida biyu a ɗauka a ba ‘ya’yan sannan da ya tafi ya bari, a raba ta gida takwas, gida ɗaya a ɗauka a ba matarsa, sauran kuma ka ɗauka. Rabon da Annabi yake, mun gane bayani, matarsa da ya tafi ya bari a ba ta ɗaya bisa takwas, one over eight, ‘ya’yan sannan guda biyu mata da ya tafi ya bari a ba su two over three, biyu bisa uku, abin da ya saura na dukiyar kuma kai sai ka ɗauka. Mun gane bayani. To yanzu alal misali ‘yan uwa, mu ɗauka naira 120 ya tafi ya bari, 120 in an kasa shi gida takwas nawa za a samu? In an kasa 120 gida takwas za a samu 15,000 ko? Na'am, za a samu nawa? 15,000. To in an raba 120 gida uku nawa za a samu? 40,000. To kun ga ‘ya’ya biyun nan suna da 40,000, matarsa tana da 15,000. 40,000 ga 15,000 nawa? 55. A 120 in an cire 55 saura nawa? To 65 ya ɗauka ya tafi da shi, da kuma duka ya lankwame, duka ya kwashe ya tafi abinsa bisa ɗabi'a da al'ada ta jahiliya. To da aka zo sai aka yi rabo na me, na adalci, aka kwato wa mata haƙƙinsu, matarsa aka kwata mata haƙƙinta, ‘ya’yansa su ma aka kwata musu haƙƙinsu. Amma fa ina ga rabon nan da kuka yi akwai kuskure. Tamanin ne an yi mana, shi yasa na ga abin dukiyar da ta sauran ta yi yawa. Na'am, yawa, in an raba dukiyar gida uku su suna da biyu bisa uku, kaga biyu bisa uku 80,000 kenan, ba 40,000 ba, saboda 40,000 zai zama 1 bisa uku ne. To kaga su kuma Annabi ya ce a ba su biyu bisa uku, biyu bisa uku zai zama 80,000, sannan 1 bisa takwas kuma zai zama 15,000 ko? To 15 ga 80, 95 nawa ya saura? To shi duk rabonsa kenan, zai ɗau 25,000, uwa da ‘ya’yanta kuma su ɗau 95,000. Amma kun ga da daga farko duk ya lankwame dukiyar, kuma haka a ce an danna mata ‘yan uwa? Kaga ai babu adalci cikin al’amari. Kuma musulunci da ya zo ya tarar, jahiliya suna karrama mata duk da suna danne musu haƙƙoƙi a wasu ɓangarori, ta yadda in an tashi tafiya za a ƙera bukka ta shiga ciki a ɗauke ta ta zama sarauniya, a ɗauke ta a ɗora ta kan raƙon musulunci da ya zo sai ya tabbatar da wannan. A haka ne za a ce an danne mata haƙƙi ‘yan uwa?
mace tana zaune a cikin gida ka je ka shara na a zage ka a daga ma hannu ka sha iska ka nemo ka bata ta ci haka musulunci ya tsara ba ita za ta nemo ta baka ka ci ba kai za ka je ka nemo ka bata ta ci ka je ka nemo ka mata sutura bata da lafiya ka kula da maganinta tana zaune ita dai a gida yar gata ce kuma haka a ce an danne mata haƙinta to ƴan uwa ummuna Aisha bayanin da muke yi a wannan fitar tasu da manzon Allah akwai bukka da dama jahiliya suke amfani da ita sai aka yi amfani da irin wannan bukkar ummuna Aisha za ta shiga ciki sai a dauki bukkar sai a dora kan rakumi idan aka dora sai a ci gaba da tafiya to haka aka yi wannan tafiyar har aka je aka kamo hanyar dawowa to suna hanyar su ta dawowa gabanin su iso Madina dama mun san tunda tafiye-tafiyen su da suke a wancan lokaci ba irin namu bane a yau mu a yau ana tafiya ne galibi a motoci to su kuma tafiye-tafiyen su kan raƙuma ne sai dawaki in yaki za a je to za a tsarma da dawaki to suna hanyar su ta dawowa sai suka ga akwai buƙatar su dan sauka siya da zango su dan huta kamar dai abin da ya faru a kissar da ta gabaci wannan kissa din to lokacin da suka sauka za su dan huta suka huta aka tashi za a tafi annabi ya ce kowa ya shiri zamu ƙara gaba zamu wuce ummuna Aisha ta je ta zaga ta dawo ta dawo za ta shiga wannan bukkar ta shafa kirjinta sai ta ji sarkar ta babu irin dai na baya sarka kuma ba ta taba ce aran aro tai gurin abokiyar zamanta da ta shafa sai ta ji ba sarka ta ce wai 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 ai dole in je nemo sarkan sai ta juya ta tafi neman sarka sarka ce mai kyau wacce daga Yemen ake kawo ta ta koma ta je neman wannan sarka nan kuma annabi yayi umurni a shirya a tafi bukkarta tana rufe masu kula da bukkar da suka zo suka daga bukkar sai suka dora kan rakumi tace a lokacin yar shafai nake ba ni da nauyi ba za su gane cewar bana ciki ba dan lokacin ban yi kiba ba tunda a irin wannan lokaci ne suka yi tsere tsere ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta wuce manzon Allah saboda batta da jiki ka san mutum ba shi da jiki gudu ba zai masa wahala ba to shine tace a lokacin batta da jiki saboda batta cin abinci sosai bata yi kiba ba da suka zo suka daga bukkarta ba nauyi to basu bambance da mutum ko ba mutum ba sai suka dauka tana ciki kawai sai suka aza kan rakumi aka kora rakumi annabi ya kama hanya da tawagarsa suka tafi tana can ita kuma tana neman sarka can Allah ya sa ta dace ta samu sarka ta dawo su kuma ba kuriyarsu ko kurarsu ba ta gani sun kule sun tafi ita kadai ta saura a dokar daji ta ce to na san dole za su ankara cewa bana in suka sake yada zango za su gane bana wannan zai sa su juyo su dawo su zo nema na su zo duba shikenan sai ta nemi guri sai ta zauna a inda ta yada zango sai ta zauna a gurin tana jirar su je su ankara cewa batta nan a biyo baya a dawo a ce ta yi an batta a inda aka yada zango wasu sun tafi a musu tana zama tunda an gaji sai bacci ya kwashe ta bacci wanda yake mai nauyi to bisa tsari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman idan ya fita yaki mun san yana tsara sahabbansa waɗannan su ne za su zama a gaba waɗannan su ne a baya waɗannan suna tsakiya waɗannan suna dama waɗannan suna hagu haka annabi yake kasa tawagarsa idan ya fita yaki to sa'an nan kuma a duk inda aka je aka yada zango bayan an tashi an ci gaba da tafiya ana wakilta mutum ɗaya ko biyu su biyo bayan waɗannan tawaga da suka tafi, tayi wani ya manta abunsa, wani abunsa ya fadi, to wanda za su biyo baya ko wanda zai biyo baya zai ɗauka musu abubuwan da suka mance a yayin da aka sauka aka huta. To a wannan yaƙi da annabi ya fita na Banul Mustaliq, Safwan ibn al-Mu'attal shine annabi ya wakilta akan cewa a duk inda muka je muka yada zango muka tashi muka ci gaba, kai za ka biyo bayan mu, idan akwai abin da ya fadi ka ɗauka mana, idan abin da aka mance ka ɗauka mana. To abin da ya faru kenan. Aisha tana kwance tana bacci, Safwan kuma bisa ga aiki da aka jingina zuwa gare shi ya biyo baya, yana dudduba inda mutane suka sauka, ko wani ya mance abunsa, ko abun wani ya fadi, ya duba nan ya duba nan, ya duba nan ya duba can, har ya zo inda ummuna Aisha take kwance. Ta ce da kafin a wajabta hijabi ya sani, kenan lokacin da hijabi. Lokacin da hijabi jikinta a lulluɓe yake, fuskarta ma a lulluɓe yake. Shi yasa a nan gurin malamai suke cewa abin da yake mafi kamala dangane da suturar mace shine ta rufe ko'ina har fuskanta, har jikinta ko'ina. Haka matan annabi suke yi. In za ki fita daga gidanki ki rufe ko'ina a jikinki, duk da cewar inda za ki buɗe fuskarki da tafin hannunki baki laifi ba, amma abin da ya fi zama kamala cika ga suturar mace musulma shine ta rufe ko'ina a jikinta. Wannan tsarin suturar matan Saudiya, tsarin suturar matan Saudiya. Har wanda za ka ga ba multazimai ba, in Balarabe musamman na ƙasar Saudiya ya ce ma multazim shine mai kiyaye dokokin Allah. In ka ji ya ce ma multazima wacce take kiyaye dokokin Allah, har wacce ba multazima ba za ka ga ta sa sutura, ta rufe jikinta gaba ɗaya, kuma ta sa marufin fuska wanda ake kiransa niqabi. Wannan suturar matan annabi da sahabbai ke, suna lullube jikinsu gaba ɗaya da fuskokinsu, ba za a iya gane su ta fuska ba, saboda da'iman fuskarsu a rufe yake. To ya zo ya tada ummuna Aisha tana bacci, amma jikinta duka a rufe yake, fuskarta a rufe yake, bai gane ta ba sai da shape na jikinta, saboda ya santa a baya kafin a farlanta hijabi. Ka yake nan da bai santa ba zai san wacece ba, saboda mai, saboda fuskarta a rufe take. To tunda ya santa kafin a farlanta hijabi, ya san Aisha ce, to yana ganinta sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya fahimci cewa mata annabi ce, ita aka tafi aka bari a nan, kenan kamar an mance ta ne. To wannan istirja'i da yayi, cewa da yayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ita tana bacci sai hakan ya farkar da ita daga baccinta. Ta ce da na farka sai na gan shi da raƙumi, yana riƙe da linzamin raƙumi, bai ce mun uffan ba, bai ce mun ƙala ba, bai ce mun kanzil ba, ni ma ban gaya masa ba. Abin da yayi kawai shine sai kwantar da raƙumin. Yayi kwantar da raƙumin, ni ma ban ce masa uffan ba, kawai sai na haukar raƙumin. Iya abin da ya faru ke. Sai sa raƙumin ya tashi ya ja raƙumin. Tana kai bai mata magana ba, ita ma bata masa magana ba, bai juro ya kalle ta ba, ita ma bata kalle shi ba, ya ja raƙumin, suka ci gaba da tafiya. Kenan ya fahimci cewar an tafi an bar ummuna Aisha, Allah maɗaukakin sarki ya yarda da ita.
Amin.
Yana jan raƙumi, ummuna Aisha tana kai. Har suka isa wurin da annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi da sahabbansa suka sake yada zango, duk da za su shiga Madina sun sake yada zango bisa hukunci irin na Ubangiji. Gabanin su shiga Madina sun isa wani guri da ake kiransa Naharuz Zahira, duk da Madina, sai annabi da sahabbansa suka yada zango. Sun yada zango a wannan guri, can kuma ga Safwan ibn al-Mu'attal yana biyo bayansu, tare da shi akwai ummuna Aisha tana kan raƙumi, shi kuma yana riƙe da linzamin raƙumin yana ja. To lokacin da suka kusa isowa, sai shugaban munafukai Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya hango su, ya hango ga can Aisha, alamu dai Aisha ce, saboda sun santa kafin a wajabta hijabi, a wajabta musu yin hijabi, da aka wajabta musu yin hijabi ba sa barin fuskokinsu a buɗe. Yana kallo sai ya ce wannan Aisha ce a kan raƙumin nan. Wannan kuma Safwan, to me haɗinsa da Aisha? Shi ba babanta ba, shi ba wanta ba, shi ba kaninta ba, me haɗinsa da ita? sai je gurin wannan ya ce kaga Aisha da Safwan Allah ya san me suka yi sai je gurin wannan ya ce kaf yau asirin Aisha ya to sai je gurin wannan ya ce taf yau dubun Aisha ya cika ku kalle ta can tare da Safwan haka ya dinga yawo da jita-jita wannan ita ce illar jita-jita a lokaci guda sai guriyarin ya dauka kawai tadin ake yi ya riga ya yada gubarsa cikin al'umma idan ya je lafazin da zai gurin wannan daban da lafazin da zai gurin wancan idan ya je gun wannan ba zai nuna zarginta yake ba amma dai guri yayi kama da mutum ce kaga Aisha da Safwan ba dangin iya ba ba dangin baba ba sai je gurin wancan ya ce taf yau kan alamu dubun Aisha ya ce shikenan guri sai ya dauka kafin ka ce meye wannan magana ta yaɗu cikin tawagar annabi sallallahu alaihi wasallama magana hatta koma kunnan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi dai bai tanka ba bai ce komai ba suka karishi hutunsu suka tashi suka shiga madina ana shiga madina kafin ka ce meye wannan magana ta kara da madina duk inda ka je tadin ake ita kuma Aisha ba ta san me ake ba miskina ba ta san tadin da ake ba dan ba wanda ya dawo mata da maganan kawai ana kallanta da abun wannan ya kalle ta da abun wancan ma ya kalle ta da abun wannan illar jita-jita ke shi yasa ba a so ka ji jita-jita ka hau kai ka zauna sai ka samu me sai ka samu yaqini da tabbaci kuma ka yi hattara wajen samun jita-jita ka ci gaba da yada shi in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin kuma wannan abu ya zama ruwan dare a yau da ka dan samu labari a social media yanzu nan za ka yi posting din sa nan kai posting din sa can kuma sai a waye gari labarin ƙarya ne musamman idan yana da alaka da taba mutuncin wani ko cin zarafin wani a hirdin musulmi ya zama daga cikin masu dakon daukan ire-iren waɗannan jita-jita suna yada sai Allah ya tambaye ka ranar gobe kiyama magana duk ta yadu cikin garin Madina Aisha an iso Madina sai zazzabi matsanancin zazzabi ya lullube ta tana ta fama da kanta hikima ta Ubangiji ya jarrabe ta da zazzabi tace to ita ta tsargu saboda me manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba idan bata da lafiya yana tarairayarta yana janta a jiki yana nuna mata jin kai da tausayi tace to amma a wannan karan ba ta ga tarairaya da jin kai da tausayi da ta saba gani a baya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai idan gari ya waye manzon Allah ya leko sai ya ce ya kuka kara ji tace da sauki sai ya kara gaba ba zai kara komai ba tace sai ta tsargu me ya faru ne ko me ke faruwa ne kamar akwai abin da ke faruwa amma ita bata sani ba to shine wata rana ta dan ji dama-dama ta samu relief dangane da zazzabi da take fama da shi sai ta nema araka ta makewayi domin a lokacin ba su da makewayi a cikin gidajensu suna tafiya kan dabi'a da al'ada irin ta Larabawa Larabawa suna ga abun kyama ne mutum yayi toilet a gidansa sai dai a fita bayan gari aje a zaga shi yasa yanzu in kuka je kauyuka za ku ga babu gurin makewayi a kauye in ka ga makewayi a kauye to gurin wanka ne amma gun da mutum zai je fitsari ko bayan gari a cikin gida ba sa yi a kauye sai dai a tafi daji saboda suna ga abun kyama ne to haka su ma a Madina abun kyama ne a yi gurin zagawa gurin fitsari ko bayan gari cikin gida sai dai a tafi daji to mata sai zama in har suna bukatar kewayawa ba sa fita sai dare saboda dare akwai sirri ba wanda zai ganki to tace sai nayi na bukaci in fita in je in zaga sai na nema daga gurin wani wata cikin dangi wacce ake kiranta ummu mista na nemi taraka ne ta ce mu je suka kama hanya za su tafi makewayi da suka je suka biya bukatar su sun juyo suna hanyar su ta dawowa sai kaya ya kama lullubin ita ummu mista suturarta sai ta ce Allah wadaran mista sai Aisha ta ce wani irin magana kike haka mutumin da ya halarci yakin Badar ki dinga cewa Allah ya wadansa tace kin ji abin da yake fadi ne akan ki. Ummuna Aisha tace me yake fadi? Tace kin ji tace la haula wala quwwata illa billah. Yanzu wannan maganar da shi ake ta yawo a Madina tace imana ke baki sani ba? Tace wallahi ban sani ba. Ce ta wannan magana yafi kwana kaza ana ta yawo da shi cikin garin Madina. Anan sai hankalin ta ya tashi tace oh da walakin goro amiya. Shi yasa kenan naga annabi ya canja mu bayan da ya saba mu'amalanta ta ba. To tana dawowa gida sai ga manzon Allah ya zo bisa al'ada kamar yadda ya saba zuwa ya gaishe ta. Ya zo gaishe ta sai ta ce ya Rasulullah ina so ka min izini zan tafi gidanmu. Annabi ya ce je kina miki izini. Kikana Aisha ta fita sai ta tafi gidansu. Tana zuwa sai ta tadda mahaifiyarta a cikin gida tana aiki. Sai ta tambaye ta ni wane irin magana ne kan mutane suke yi a kaina ko kina da labari? Tace kwarai ina da labari ya'yata amma kar ki daga hankalinki. Ya kamata ki kwana da sanin cewar a duk lokacin da mace ta zama tana da kima a gurin mijinta, tana da matsayi a gurin mijinta, kuma Allah ya bata halitta mai kyau, dole ne kishiyoyinta za su yi ta cin kafarta. To saboda haka kar ki daga hankalinki, al'amari ne na kishi shine yake tasiri akan ki kwantar da hankalinki. Tace sai na fashe da kuka nace yanzu mutane sun yi ta yada wannan maganganu. Five yata tace kar ki daga hankalinki. Tace kuka sai ya kiya tsaya. Ko da na so in tsaye da shi ba zan iya ba. Tace na gagara sa loman abinci a bakina. Bacci ya kaurace wa idanuna. Di yadda nake so na yi bacci ba zan iya ba. Ba abin da ke zuwa daga gare ni sai kuka. Hawaye kawai kwaranya yake yi. Ba kakkautawa. Yanda na wuni haka nake kwana, bana tozali da bacci. Yanda na wuni ina zabga kuka hawaye na kwaranya haka nake kwana. Kai ka ce hawayenta zai kare saboda tsaba kuka. Da yanda ta samu kanta cikin matsanancin yanayi da tashin hankali. To a wannan yanayi ta dauki kwanaki tana rayuwa. To ta bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma mai annabi yayi bayan tahowar ta gida. To ina ga saboda yanayi na lokaci zamu dasa aya a wannan gabar har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa. A nan ne zamu duba mu ga wane mataki ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dauka a yayin da waɗannan labarai na ƙarya na jita-jita da aka yi wanne batanci wa matar annabi sallallahu alaihi wasallama ummuna Aisha, wani mataki annabi ya dauka akai bayan tafiyarta gida wajen iyayenta. Insha Allah sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi na gaba abubuwan da muka fada waɗanda suke dadai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka fada bisa kurakurai ko kuma tuntudan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.